gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel
da ni Amina Buhari Auna.
Madalla a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 17 ga watan Afrilu na shekarar 2019 zamu yi magana ne akan cin zarafin baki mazauna kasar su da ƴan kasar Afrika ta Kudu ke yi, musamman ma ƴan Najeriya.
Filu wato ɗan ƙasar Afrika ta Kudu sun jera ɗan shekaru suna bayyana ƙiyayya ga ɗan sauran ƙasashen Afrika, amma hare-haren da suke kaiwa yafi addaban ɗan Najeriya. Abun mamaki yake bani ƙwarai da gaske duba da irin taimako da Najeriya ta yi wa ita Afrika ta Kudu a lokacin da take yunkurin samun ƴancin kai daga gwamnatin wariyar launin fata ta apartheid da ma ilimin kyauta da muka ba su a ƙasar mu. To dan haka ne wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da wani jami'in diplomasiya.
To amma yanzu kafin mu kai ga wannan bangaren, wani fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook, inda muka ce al'ummar kasar Afrika ta Kudu suna nuna kyama ga ƴan sauran kasashen Afrika, musamman ma ƴan Najeriya baki mazauna kasar. Menene yake kawo wariya kuma ta yaya za a magance ta? Ga kuma yadda ku amsa mana.
Amsar farko a yau daga wurin Muhammad Gadar Malam Mamman Alassana faɗi wannan
suna
inda ya ce a gaskiya ɗan Afrika ta Kudu ba ku yi tunani ba kafin.
Wato yana nufin ya ce wato a tunanin ba ku yi tunani ba, kuma fa akwai ƴan uwanku a wata ƙasar, wato su ma suna da
sana'o'i a ƙasar mu kamar su ShopRite ko?
To yawa, to abin da yake nufi kenan. Sai kuma ansa daga Comrade Ahmad Sha'iba Ashaka ya ce yau da gobe sai Allah, hakika hakan da suke ba daidai ba ne, fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen lamarin.
To sai kuma amsa na gaba daga Adamu Abubakar Bajoga, inda ya ce ina kira ga mahukunta a Afrika ta Kudu da su tashi don magance wannan matsalan.
Wato ai dai Najeriya da kasar ku wato kamar Danjuma ne.
Danjuma mai kenan Sarfilu.
Wato kamar duk dai suke Najeriya Danjuma.
Kware da gaske, to duka mu bakake ne.
To Danjuma da Najeriya da Afrika ta Kudu kenan. Sai kuma amsar ta zo daga Yusuf Liman Sansan. Yace bayan sallama yace gaskiya wannan abin takeici ne a ce yana faruwa tsakanin mu kasashen Afrika.
To sai kuma amsar dan Musa Gombe, inda yace assalamu alaikum, ya kamata shugabannin Afrika su hada kai saboda kawo ci gaban kasashen su.
Sai kuma Bello Muhammad Ahmad yace to ba sai su dawo gida ba ko kuma su canza ƙasa, wato ƴan Najeriya kenan ko ƴan wasu ƙasa, ai ba haka rayuwar duniya take ba.
Ya kamata a ce kana iya zama wuri
yawa,
kuma ka san cewa akwai tsaro a inda kake, ba
wai
ƴan ƙasar su za su kai maka hari
ne, ba wai a ce wai ƙasar da ka zaba kake son ka je ba dole sai ka canza ƙasa saboda bata maka ba,
kuma ai akan yi tafiya saboda bude ido da dan shakatawa ne da sauran abubuwa.
Haka
to
sai sakonmu na gaba daga Abdul, wato wani ne nan, Abdul Muttalib ne Mandi Magariya ya ce tare da Umar, wato suka aiko da shi da tare da Umar Lawal dan Fulani, gaskiya wannan mummunar ɗabi'a ce, Allah dai ya kyauta.
To sai kuma amsar Suleiman Adamu. Suleiman Adamu Tandari Potiskum ko shi ma Allah sana faɗi sunan daidai. Inda yace yau da gobe muna kira ga al'ummar kasar Afrika ta Kudu ya kamata ta sani cewa gudun da babu mafaka
to fakon ciya ta fi
ya kamata kuma
mai da wukar cikin kube wato a mai da wuka cikin
gidan na gane
abin da yake da fike ran sai kuma Elias Ibrahim ya fara da sallama shi ma yace yau da gobe ikon Allah daga jahar Kaduna a gaskiya wannan matsala da take kunno kai a kasar Afrika ta gudu na kyamar baki to karfa su manta su ma fa Afrika suke Allah ya kyauta ya kuma kawo mana karshen wannan matsala
amin to sai kuma Safiyanu Muhammad Magariya in daga jahar Zamfara inda yace to gaskiya wannan abun shi ya kawo matsaloli ga al'ummar Afrika kuma haka ne
to Allah ya kyauta to shi kuma Malam Nura Alhassan Jigawa ce waye rashin tunani ne da san rai shi yake kawo irin wannan nuna wariya kuma yadda zamu yi mu bar wannan shine mu cire san rai wato idan aka cire sarrai to kuma zai tafi daidai abinda yake kokarin fada kenan
to sai kuma amsa na gaba daga dan Ladi Abubakar Kankara inda yace a gani na samawa matasa aikin yi da
wato kawar da talauci
okay ba da kawar da talauci a kasar Afrika ta Kudu shine mafita ga wannan wariya da
wannan wariyar da ake fuskanta haka to sai kuma sakon Hamza Muhammad ga yace kyale su kawai gwamnatin kasar take yi wato gwamnati ba ta daukan mataki kenan
to amsan mu dai na karshe daga shine dai wanda Sarfilu ya karanto mun da wannan Hamza mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu madalla yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina domin jin hirarsa da gogaggen jami'in diplomasiya da tsohon jakadin Najeriya a kasashen Sudan da Pakistan ambassador Suleiman Dahiru
wato ambassador Suleiman Dahiru a matsayinka na gogaggen jami'in diplomasiya ku tori kan da kuke ganin irin halaran da ake sawa baki a Afrika ta Kudu
to abin da yake fara Afrika ta Kudu abun takaici ne. Ina gani akwai rashin shugabanci na gari a Afrika ta Kudu. Dalilin da ya sa na faɗi haka an taƙaddace ana wannan abu, amma a yi magance shi ya gagara. A gani na jami'an tsaro suna da hannu a waɗannan abubuwan da suke faruwa. Inda a ce an kama wasu mutane an yi ladabtar da su yadda ya kamata ina ci da ya kamata wannan abun ya daina kuma abu da mutanen samadan sa Afrika ko Afrika ta Kudu ba su gane ba shine waɗannan 'yan Afrika da suke jejen ko daga Najeriya ne ko daga Mozambique ne ko daga Zimbabwe ne ko daga Malawi ne ko daga Senegal ne ko daga ina ne jeji suka je can ba su kwace musu aiki ba waɗannan mutane sun je suna ƙodagonsu ba aikin gwamnati suke yi ba don haka a ce an sun je sun kwace musu aiki ƙarya ne abin da yake faruwa sun samu yancin kai amma ba su san menene ma'anar yancin kwallon ba sun ɗauka kawai za a yi ta biya gwamnati za ta yi ta biya musu bukata wanda kuma duk duniyan nan ba inda gwamnati za ta biya wa mutane bukatunsu dole su ma sai sun yi ƙoƙari da kansu amma waɗannan mutane na Afrika ta Kudu ba su damu da shi wani abu wa kansu ba sai dai su ji kashin waɗanda suka zo suna bauta suna samun ɗan abu sannan kuma waɗannan suna jin kashinsu ba za ka ji kashin wanda ya zauna yake yana bauta ba amma su ba za su yi bauta ba sai dai a zauna ana ta bakin ciki da waɗanda suke ƙoƙarin su samu na cin abinci ni a gani na wa'annan abubuwa biyu suke faruwa kuma na uku da abin da zan faɗa shi ne su ma wa'annan samaran Afirka Afirka ta kudu ba su san abubuwan da ƙasashen Afirka suka yi musu kamun suka samu ƴanci ba. Shi yasa akwai maganar shugabanci da na faɗa ba a faɗa musu a wa'annan mutanen ba sun taimaka mana a mu ba shiru yanzu kamar mu a Najeriya an tattara kuɗi da yawa ana tura a don a yaƙi gwamnatin fararen mutane fararen mutane wanda haka Najeriya ta buɗe janyoyinta aka kawo mutane daga Afirka ta kudu suka zo suna samu ilimi a jami'a kyauta. Sukan da abubuwan ba faɗa musu abubuwan da Najeriya ta yi ba faɗa musu abubuwan da ƙasashe kamar su Zambia suka yi ba. Don haka jahilci ne ya yi yawa shi ya sa waɗannan abubuwan suke faruwa.
Sama zuwa ambasada kai ka ga musu da irin kokarin da mahukuntan Afirka ta kudu suke yi domin shashin wannan batu.
To ai shi ne na faɗa babu abin da babu shugabanci na gari shi ya sa wannan abun ya daɗe yana faruwa. Inda akwai shugabanci na gari ga wannan abun da zai tafi shi ne aka yi maganin shi. Abin da shi shugaban ƙasa na Afirka ta kudu ya yi magana cewa bai kamata ana yin haka ba. Ba zuku ana maganin bai kamata a yi haka ba. Wani hukunci aka yi wa'annan mutane da suke wa'annan abubuwan? Babu. Don haka kaban wato su shugabannin nan ba su damu da abubuwan da suke faruwa ba. Da abin da yake faruwa shi ne tun da su sun san ba su da mutanen su da yawa wasu ƙasashe. Yanzu ka dubi kamar Najeriya. In Najeriya ta ce za ta rama abin da ake wa 'yan Najeriya da suke can. Za ka tarar cewa su a 'yan Afirka ta kudu a Najeriya ƙalilan ne wanda suke aiki a Stanbic IBTC Bank wanda na Afirka ta kudu ne ko kuma suna aiki a MTN ko suna aiki a DSTV. Don haka ba mutane ne da yawa ba kuma wannan manyan mukamai suka rike. Don haka ba su da yawan da za a ce za a kai ramuwar gari a kan shi. Amma kuma Afirka ta kudu kamar Najeriya ma an ce ana da wajen miliyan muna da mutane wajen miliyan biyu ko mutane miliyan uku.
Amma matsala wacce ta shiga baki da ba.
Yawa abinda kuma zan yake so in faɗa. Shi ne Hausa suka ce in ɗaya na da kwanta da dawa ma da wari. Bai kamata wani lokaci waɗanda suka je Afirka ta kudu su zo suna nuna wa mutane da gara a ƙasansu su sun zo sun yi dukiya za su yi abin da suka dama. Za ka ga mutane sun zo ba ka ga wani abin kirki da suke ba amma sun mallaki dukiya da yawa. Ana cewa suna kawo ƙwayoyi suna sayarwa suna karuwanci suna ne a kan dai suna sun fata kasan gaba ɗaya. To akwai wannan jin haushi na cewa mutanen nan sun zo suna so su fata mana kasan.
To amma suna yanzu misali idan muka duba irin kamar damuwa da Najeriya take da nawa kai ko kuma ɗaukar matakai. Kai ka yi wasu da irin matakan da Najeriya take ɗaukar domin shakan wannan matsala a can?
An shi ne ya faɗa. Abin da Najeriya za ta yi sai ta kautace wannan kamfanoni na Afirka ta kudu da a rufe su. In kuma aka rufe mu ne za mu ji daɗi ba. in kake yau za ka rufe DACV a Nigeria, to mutane za su ce ba su yadda ba. In kake za ka rufe NTN, matsala ne. In aka ce Standard IBTC Bank su tashi su tafi, abin nan mutane da yawa za su sha wahala. Don haka mu a Najeriya a faɗi gaskiya ba mu da wani galaba in muka cire za mu rama abin da ake mana a Afirka ta Kudu. Abin da gidan faɗa shi ne mutanenmu da suke can a jakunninsu su mai da hankali su bi dokokin wannan ƙasa, kuma kar su zo suna nunawa cewa sun zo sun yi dukiya kuma ba a ga meye suke su kai wannan dukiyan ba. Don an ce in ka je manyan garuruwanka Afirka ta Kudu manya-manyan gidaje ba ke suka saya tumba 'yan Najeriya ba, kuma ba a ga meye suke yi suka samu kuɗi za su sayo 'yan gidajen ba. So wannan abun yana ba yana ba wa 'yan mutane haushi. Don haka in ban wani yari ɗan abu laifi ɗan kaɗan shi ke nan sai a yi magnifying abu.
Haka to rikin jin da tattaunawar Hassan ta yi da ambassador
wato gaskiya abin da ni dai abin takeici ne,
abin babu dadi,
abin takeici ne
gaskiya a ce haka yana faruwa ma wanda abu ne da
bai kamata. Najeriya fa mun kula da kasashe, mun kula da kasashen Afrika, mun ba su dakarun mu, mun ba da kudade, mun taimaka musu kwarai da gaske.
To ai abin da zaki lura su ba wai abin da suke kalla ba kenan. Yanzu haka waɗanda suke wannan
ɗabi'a, ai to ai ni butulci nake ganin abin ai.
To abin da kake gane shine waɗanda suke wannan ɗabi'a su ba su ma da ilimin tunanin cewar me ya faru ko kuma an wannan ɗin su.
Haka ne.
Shine matsalar kenan. To har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 12 saura minti 7. To yanzu za mu koma ga Hassan da ambassador domin jin yadda za a magance wannan matsala.
Eh, amma matsala koda baya ga haka ma misali. Bincike ya nuna cewa akwai kashi da hafsada da jin haushi a wurin su matasan Afirka ta Kudu, saboda ai wani lokacin sukan je har shagunan masu kayayyaki na 'yan Najeriya ɗin kar musu su karkashe su da sauransu, ba lallai sai 'yan kwaya ba ko kuma masu tsamani da kwayoyi.
Do'in nan an sabi ana yin wannan abubuwan. An ce wani da Najeriya da Afirka ta Kudu za su kafa wata kwamiti da za a zauna ana abubuwan da suke faruwa da yadda za a ji gyara. Amma ni ban ji wannan kwamitin yana wani aiki ba. Don haka da yake mu mutanenmu ne suke shan wahala a can, ya kamata mu ne ya kamata mu takura mutanen gwamnatin Afirka ta Kudu. In ba haka ba shi ke nan mutanenmu sun dinga shan wahala. Ne wata kila zai kai lokacin da Najeriya za ta faɗawa ko Afirka ta Kudu. In wa'annan abubuwan suka ci gaba, kamfanoninku da suke Najeriya duk rufe su za mu yi. Kuma wa'annan kamfanonin da suke na Afirka ta Kudu da suke Najeriya, ribar da suke samu ba su samu a ko'ina cikin Afirka. Don haka in aka yi musu wannan abin da wani gwamce firgadi ina ji wani abu zai taso wata kila masu fara sa yan sanda suna gadi shagunan bakin waje.
So ambassador duba da cewar waɗannan haram da ake cewa bai ta kai daga yan Najeriya kaɗai ba har da sauran mutanen ƙasashen Afrika. Kana
ya abu wata rawa da AU za ka kawo wannan matsala? Ni a halin da ni suka so ma ina jin magana AU ba. Me suka yi na sasanta rikicai da yawa da suka kashe a cikin Afirka. Babu sai dai kawai a yi ɗan magana in aka yi ɗan magana ba wani maganar kirki ba. Wato abu ne ba su da wani ƙarfi da za su yi magana a saurare su. Yanzu in ka duba a nan shiyanmu na Afirka ta yamma. ECOWAS in suka yi magana ana saurare su. Amma Afirka Union da suke Addis Ababa ba wani abu da suke faruwa. An yi rikici a Burundi ne suka yi. An yi rikici ana kan rikici a Central African Republic ne aka yi. An yi rikici a Democratic Republic na Congo ne suka yi ba abinda suka yi. Ana kan rikici a zanga-zanga a Sudan ne suka yi ba abinda suka yi. Algeria an zo ko da shi ke shi butar bulu nika yanzu ya ce ya kauka. Amma ne wannan ƙungiyar ba abin da sai ba a ji magana ne suka yi ba. Nika yanzu ya rikice amma shiru kake ji. Don haka wannan ƙungiya ta African Union ni a gane ya ba su da wani amfani.
To idan haka ne
ga mutu da menene abin yi kenan? To ni abin yi shi ne ƙasashen da suke abin da ake kira regional groupings waɗanda suke cikin ƙungiya na shiyansu kamar yadda muke da ECOWAS a Afirka ta yamma su ma abin nan Southern Africa suna da SADC. Amma SADC ba ta da bakin magana saboda in ka ɗauke South Africa SADC ba wani abu kuma. Don ƙasashen da suke cikin SADC na ba su da wani ƙarfi. Zimbabwe ne za ka yi magana a kai ko za ka yi magana a Lesotho ko za ka yi magana a Botswana ko ina. So abin da su Afirka ta Kudu shugabanci na gari shi ne kawai zai kawo ƙarshen wannan abu.
Eh to a misali ko da ba da kungiyoyi na Afirka da irin su AU da ECO da sauransu. A tsananin ka kungiyoyin kare haƙƙin bil adama irin su Amnesty International da Human Rights Watch da sauransu babu wani abin da za su yi.
Ai Amnesty International su ya fi magana ne ba su da wani hanya da za su bi suke dole sai an yi abu kaza. Sai dai kawai suke abubuwan da suke faruwa bai kamata ba ya kamata a yi gyara. Amma kuma in suka yi wannan magana in kafin suka ke su gyaran me zai faru ba abin da zai faru.
Amma wasu da ayi misali idan suka yi magana ba ka tunanin zai jawo hankalin kamar a ce misali kwamitin yancin da adama na majalisar yancin duniya da sauransu su dauki matakan da zai kai ga kungiya wa Afirka ta Kudu wani abin da ya kamata.
Inda in za mu dubi abubuwan da suke faruwa a duniya inda wayannan kungiyoyi kamar Amnesty International Human Rights Commission za su iya wani abu. Abin ne Israeli da Barakulama suna cin karin su ba babbaka ba suna abin da suka gada ma. Ba dokan duniyar nan da Israeli ba su karya ba. amma saboda America suna rufa musu daya ko suna mara musu suna abin da suka ga dama don haka muna cikin duniya ne wanda ba zama Allah da Annabi ake yi ba ba gaskiya abin da ake yi shi yasa wasu kasashe suna abin da suka ga dama kamar yadda wai America suka ce wai Iranian Revolutionary Guard terrorist organization. In da ai maganan ake ɗan ta'adda akwai ɗan ta'adda yanzu a duniyan nan da ya wuce Donald Trump duk ya rikita duniyan nan gaba ɗaya muna ganin abin da yake faruwa tsakanin Palestine da Israel kuma duk shi yake gingiza wa'innan abubuwan da suke faruwa don haka a duk ayi zaman mu na duniyan nan in dai ba kana ladabi wa America ba shike nan kai ba za ka samu biyan bukata ba
kana ga akwai mataki ɗaya zuwa biyu ta kamar mai da ya kamata a ce an ɗauka domin yau tuka da wani yau tuka hanci sannan kuma to wane ne kuma ke wannan mataki
mataki wanda za a ɗauka shi ne akwai Security Council na majalisar ɗinkin duniya. In kuma aka ce za a kai Security Council, ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe biyar in ta ce ita ba ta amince da ubin da ake nufin a wata ba, ba wani amfani kuma. Idan aka taso America ta ce ita ba ta yadda ba shi kenan abu ya ƙare kenan. Wato bana so in kawo maganar addini a ciki amma duniyan nan da muke ciki sai a ce ranar gobe akwai shari'a
amma ambasada shi ne yanzu misali ko da ma an kai wannan batu gaba majalisar ɗinkin duniya ka san a wannan majalisa abu ne mai yiwuwa misali yammacin turai su samu ra'ayi ne ɗaya kasashe irin su Rasha. Musamman kaga cikin da Amurka da Ingila da su Faransa da Burtaniya suke zaunan su za ka kuma irin su Rasha da China su kuma sun yi hannun riga da su.
To amma kuma in ga a zuwa a wata da abin da aka faɗa in dai ƙasa ɗaya ta ce ba ta amince ba ba yadda za a wata kuma. Tafi me ya faru lokacin da ake gwamnatin wariya a Afirka ta Kudu. Su kasashen yamma bakin su ɗaya suka mara wa gwamnatin Afirka ta Kudu. Aka zo har Nelson Mandela ma sun ce an ta'adda ne. To, a irin wannan hali da ake ciki, in ba dai mutane za su dubi abu ne a ce wannan ya cancanta a yi haka. Inde ba haka za a yi ba to ni a gani na an dinga abin nan an dinga samu matsala a rayuwarmu na duniya.
To amma zuwa ƙarshe an basira ya kake kallon menene makomar wannan hare-hare na baki da ke kawo Afirka ta Kudu musamman nan gaba.
Ni kamar yadda na faɗa mu a Najeriya mu ja kunnen Afirka ta Kudu. Mu ce an kushe mana mutane da yawa. Ɗan wawaye abin nan sun sace musu dukiyarsu. Wannan abun ya isa. In dai ba za ku kare mutanenmu ba. To mu ma kamfanoninku da suke Najeriya. Rufe su gaba ɗaya za mu yi su kashe su koma gida. In aka yi musu wannan gargaɗi, to ina ce za su fara yin wani abu. Ni dai a ƙarshe ne abin da ban faɗa cewa ba su shugabanci na gari a Afirka ta Kudu shi yasa wa'annan abubuwan suke faruwa ai lokacin ne su Mandela ba a yin haka abin da yake faruwa a Afirka ta Kudu shi ne ba wani wanda zai to yi magana a saurare ne.
Kuma sauraro shi kenan abin da za mu kawo muku yau a madadin enjin yan a madadin ni Amina Buhari a wani da
Sarfila Hashin Gumel
da waɗanda suka taimaka mana sai da safe.